To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi na Sarki Zaki MKK, na muna tare da babban malaminmu Sheikh Munir Adam Koza da yake tare da mu a nan, da za mu ci gaba da jana'izan da za a yi na Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa, wannan rasuwa da aka yi namu ne mu duka, ba na mutum ɗaya ba ne, na mu duka ne. Jama'a kuma muna roƙon afuwa, kamar kanda muka yi magana da 'yan gida cewa za mu fara ƙarfe 8 tare da su. Alhamdulillah, ku yi hakuri, lokacin sallah wurin Maulana Sheikh Munir Adam Koza ƙarfe 8 ne, ya kamata mu ɗan ba da lokaci sa'annan mu hau. To kuma da za mu hau, network problem ne a gunmu, sai sa muna ɗan roƙon gafara minti 30 da ya shige. To kuma mu ji ɗan zikiri da aka yi wa tare da shi marigayi babban malaminmu. Za mu ji wannan zikiri da shi, sa'annan shehi ya kawo muna ɗan tarihinsa kaɗan, ya kuma muna addu'a mu yi ya zama fidda'u zuwa gare shi. Sai sa jama'a da ke sauraron mu, ku ga wannan. Jama'a da ke sauraron mu, muna tare da Imam Munir Adam Koza babban malamin mu a nan. Alhamdulillahi da za mu yi jana'iza tare da shi. Wannan rasuwa gaskiya ta shafi mu duka ne gaba ɗaya, kamar kanda jiya bimana kamar kanda da ke wai zuciya ɗaya take tare da masoyi. Ya sa gaskiya kamin ni in ce zan yi magana da Sheikh Munir Adam Koza kan haka, shi da kansa hankalinsa yana son ya zo ya zauna a yi jana'izan nan, a ajiye duk ababen da yake tare da mu a yi wannan jana'iza shi ne gaba. To alhamdulillahi jama'a, wannan sanarwa ne kuma da aka ba mu sanar cewa in Allah ya yarda gobe za a yi zama na ranar Juma'a, za a yi addu'a na babban malaminmu Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa. Sai sa kuma ga shi yau, daren yau, Sheikh Munir Adam Koza zai kawo mana hankalinmu gida, sa'annan kuma ya ba mu ɗan tarihin sa, sa'annan kuma ya yi mana addu'a ya zama fidda'u zuwa gare shi insha Allah. Yasa jama'a da ke kallon mu, mu saurari babban malamin mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Sheikh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya taimaki Sarki Zaki
tare da kai, tare da kai
kan masu waɗanda suke tare da mu, a wannan kafa taka mai albarka, kafa ta mu gabaki daya.
Masha Allah.
Da farko ina mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina kuma miƙa ta'aziyya, farko zan miƙa ta'aziyya ga dukkan musulmin duniya. Ba zan ce musulmin Najeriya ko musulmin jihar Bauchi ba, a addin musulmin duniya gaba daya. Sannan ina miƙa saƙon nan ga duk wanda ya yarda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bi ghaddin nazar cewa menene masharabin shi, menene aqidan shi, menene mazhabar shi. A'a, rashin da muka yi ya zarce a kwatanta shi da jihar Bauchi ko Najeriya. Rashin da muka yi ya zarce a kwatanta shi da ɗariƙar Tijjaniya ko mazhabar Malikiyya ko aqidar Ash'ariyya. Duk aqidan ahlus sunna wal jama'a, dukkan makarantun almazahibul fiqhiyya na ahlus sunna wal jama'a, dukkan wata ɗariƙa ta sufaye, dukkan musulmi ala wajhil umum, ya cancanci a yi masa ta'aziyya a bisa wannan babban rashi da muka yi na malaminmu kuma ubanmu kuma shehinmu Maulana Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa, Allah ya jaddada masa rahama. Hakika na kaɗu ƙwarai da gaske da jin wannan rashi, ko da yake daman na san dole za a yi shi saboda duk mai rai ƙarshen cika-cika dai za a ce ya yi wafati, kullu nafsin za'iqatul maut. To da haka daman duk wanda ka gani yana tafiya, akwai lokutan da kake zaton wata rana zai zama babu shi, sai dai abin da ya sa muke katsuwa da yawa irin salihan bayin Allah kamar Sheikh Ado Musa da sauran ire-irensu, ba ma kawo wafatin su kusa, ko da ku ana ganin lokaci ya kusata. Kullum abin da muke so mu tsara akan abin da suke, saboda mun san rayuwar alkhairi ne. Yau da zaɓi ake badawa, zan ce yau idan ina da sauran shekaru goma, to zan iya ɗaukan su in yi hadiyyan su ga Maulana Sheikh Ado, shi ya zauna goma.
Allahu akbar.
Iwan ita ce amfani. Rayuwar su ita ce fiyar da al'ummar musulunci gaba. Abinda suka daɗe suna yi na amfanar da al'umma, kuma har yanzu ba su gaji ba. Don haka ake a zo mutane, wato waɗanda suke da amfani a cikin al'umma, su ci gaba da rayuwa, shi ne mafi alkhairi da sauran kowa ma rayu ko da ba shi da amfani. Shi yasa ake cewa zan kawo wannan maganan da malaman sufaye suke faɗa, suke cewa ba a so muridi, muridi almajiri in ana tafiya shiga gaban shehi, gaban malamin shi, wannan rikin ladabi ne, ya dawo daga baya. Amma akwai wuraren da ake so kuma a nan ka ce malam ya jira kai ka shiga gaba.
Okay.
Misali idan ana tafiya sai aka iske wani abun tsoro ko abokan gaba ko wani dabba mai kawo hari a cikin tafiya, malam yana gaba almajirai suna baya, to a nan ana so yanzu a ce malam dawo baya, su almajirai su yi gaba. Ɗaya kenan. Na biyu, idan ana tafiya sai aka shigo wani wuri mai duhu sosai wanda ba aka iya ganin gabanka, to sai a ce malam ya koma baya, almajiri ya shigo gaba. Na uku, in ana tafiya aka zo aka iske wani tafki, wani rafi za a ƙetara, amma ba a san kan gadon rafin da yana da zurfi ba da zurfi, yana da kada ko kifaye masu haɗari babu, to a nan ba a ce malam gata malam bismillah fara shiga, a'a sai a ce malam jira daga baya almajirin ya fara shiga. Ka san me yasa suka faɗi haka? Ita ce idan aka je wancan wurin haɗarin da ake ganin wasu mahara ne ko wata dabba ce mai farauta, sai a ce malam dawo baya. Idan almajiri ya shiga gaba, in ta kawo hari shi za ta fara cinyewa, to kafin ta gama da shi malam sai ya koma.
Na'am, na'am, na'am.
Wannan shi hunne da san zuciya kuke aka ce a ba san zuciya ba ne. Shi malami duk inda ka ganshi al'umma zai guda. Amma wanda ba malam ba fa, ni yanzu a matsayina na Munir, sai na zo na mutu yau, ba wani wanda ya asara, ila ba ta wuce iyalina ko ƴaƴana ko wasu
mutane. Oh ya zai aka rauka Allah ka fiya ka.
Kai ne mai karantar da al'umma, mai jagoranta al'umma, in aka rasa shi al'umma ya aka rasa. Haka idan aka zo wurin duhu sai a ce malam ya koma baya, saboda idan an ji wani motsin da ba a yi da shi ba, almajiri ya yi tabbiya ya sadaukar da kanshi, sai shi malam ya koma. Haka idan aka zo cikin ruwa sai aka shiga akwai wani abu mai cutarwa, shi almajiri ya yi ba da sadaukar da rayuwarsa don wannan, sai ake malam shi kuma sai ya samu mafita. Duka wannan kuma sun kwaye sun koya daga sahabban manzon Allah. Misalan su yana da yawa, amma daga cikin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira, ya fito daga Makka tare da Sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yadda. Abinda suka fara yi shine Sayyidina Abubakar da suka zo gare sau, Sayyidina Abubakar ya ce Allah ba za ka fara shiga ba, dan mun sani za a iya shiga ba, ka bar ni in shiga in jiba kogon tukunna in ka shigo. Sayyidina Abubakar ya shiga ya iske, akwai wata ramuka haka wanda bai da su ba, ya cire mayafin shi yana yaga yana toshewa yana toshewa, sai da ya gyara komai, sannan ya ce Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Haka da aka zo Uhud, abin da ya faru, sahabban manzon Allah da yawa su suka rika zuwa suna shiga ga manzon Allah. Idan aka harbo kibiya, sai sahabi ya rugo sai ya kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce sai ya fadi ya mutu. Manzon Allah ya yi wani ma, idan aka sake jefowa wani sai sake rugowa. Duka wannan sufaye sun koya daga sahabban manzon Allah ne, dan ni sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce guda. To waɗannan malaman da su magada annabawa ne, al'umma ce guda. Dan haka ne na faɗa abinda na faɗa cewa za mu iya ba da rawukanmu da ana fansarwa, mu fahimci rayuwar Maulana Sheikh Ado da sauran ire-irensu, amma sunnar Allah ce. Sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi rayuwa, ya wuce tare da sahabbai, duk za su iya ba da rayuwarsu dan manzon Allah ya wanzu. Amma Allah bai rubuta wa kowa wanzuwa ba, dan haka muna yi wa juna ta'aziyya akan wannan abu da ya fare mu. Hakika al'ummar musulmi ne rashi, kuma mautul alimi zulmatu, shi mutuwan malami bibi ne wanda ba a iya toshe shi. Dan haka wannan da shi zan fara. Na biyu, ina godiya ga ƴan uwa wanda tunda aka ce an yi wannan rashin zuwa yau din nan, masu kira a waya su yi mana ta'aziyya, ni akan kaina, ƴan uwa ba iyaka, wani kira ni a waya direct, wasu su rubuto SMS, text message, wasu su yo message ta messenger ta WhatsApp ta Facebook, wasu su yo message ta WhatsApp. Ƴan uwa da yawa suna yi mana ta'aziyya, muna godiya. Wannan raki namu ne gabaki ɗaya, mu ma muna yi muku ta'aziyya. Akwai waɗanda saboda yanayin uzurori, akwai waɗanda da yawa ma sun turo ta'aziyyarsu ta WhatsApp, wasu sun turo ta Facebook. Na amsa ma wasu, wasu ba amsa musu ba, dan Allah da wanda aka amsawa da wanda ba amsawa ba ma gabaki ɗaya, muna cewa mun ji saƙonninku, mun gode da yi wa juna ta'aziyya, mun gode, mun gode sai Allah ya jaddada masa rahama, mu kuma Allah ya ba mu haƙuri. Sarki zaki,
na'am Sheikh.
Abu na gaba da zan faɗa kafin in shiga takaitaccen tarihin Maulana Sheikh Ado Musa, Allah ya ƙara masa yadda,
amin.
Wato kowane mutum ya yi ƙoƙari ya zama nagari. Idan ka yi ƙoƙari ka zama nagari, to alhamdulillah kai ka gama komai. Duk mutum idan ya zama salihi, akwai tukunci da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi masa a duniya cikin iyalinsa, akwai tukunci da yake yi masa a lahira cikin iyalinsa. Kuma kowanne da nassin Alkur'ani ne zan faɗi wannan. Idan ka zama salihi, yau ɗin nan sarki zaki, duk ƴaƴanka da kake da su,
na'am,
da wanda ya yi shekaru da yawa, da wanda kila ma yau aka haife shi, in dai ka zama salihi ko yanzu nan ma ka mutu, kar ka ji tsoron ya iyalinka za su zama a bayanka. Allah ya tsare su, Allah zai ci gaba da kula da su dan ka zama salihin bawa.
Allahu akbar.
Da manyan da yaran ka san da yawa mutum sai ce ni abinda nake ji wa tsoro da mutuwa, in na mutu ya ƴaƴana za su yi. Wato yana ganin in yana da rai shi yake kula da ƴaƴan ranan da ya mutu, kila ba mai kula da su. To maganin wannan shine ka zama salihi. Idan ka zama salihi ranan da babu kai, to wanda zai kula da su ka san waye? Wanda baya mutuwa ne. Kila in ka bari a hannun kananka, shi ma kananka zai iya mutuwa ya bar su. To wanda zai kula da su baya mutuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala. Wanda zai kula da su baya bulaguro, wanda zai kula da su baya kari alƙawari, tunda kuke alƙawari ka bar masa yace ya amsa, to ƴaƴanka suna cikin aminci. Kuma wanda zai kula da su ba talaka bane, balle a ce wata rana za su yi koken neman wani abu ya ce to wallahi da ina da hali da na muku, wannan mai iko ne mai wadata ne shine Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan kissar ko in ce wannan hukuncin an cire shi ne ta kissar da ta zo a cikin suratul kahfi, a kissar haduwar Annabi Musa da Khidr, Allah ya kara miki alaihi salatu alaihi wassalatu wassalam. Lokacin da Annabi Musa suka tafi da Khidr, Khidr ya zo ya iske wani gari, ya nemi su ba, suka nemi a ba su masauki a garin, jama'ar garin suka hana su masauki. kaman dai da ayar Qur'ani ke take fada bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta latakhadha 'alayhi ajra annabi Musa da Khidr bayan abin da ya faru a ruwa suka ya faru sun mutu da abin da ya faru da yaron da Khidr ya kashe sun mutu sai suka zo gari cikin dare duk inda suka ce a bamu masauki mu samu kwana dare ya mana mu matafiya ne a dan bamu inda zamu raba mu kwana sai yan garin sai ba ma saukan baki suka kara ɗaya garin kaf ba wanda ya sauke su har sun fita sun yi nisa kuma za su wuce su nemo na gari cikin dare a bayan gari sai ga wani bango wata katanga kangon gida ne katangar na kokarin rubujewa sai annabi sai a Khidr ya ce annabi Musa jira sai jira Khidr sai sa hannu ya gyara wannan katangar sai suka wuce har an anan ne ma annabi Musa ke ta to ai wannan abin ne kamar ta gace malam mu koma gari mu nemo masu kangon nan mu ce mun yi musu kwadago dan haka su biya mu kila inda rabo za su dan ba mu inda za mu kwanta har su dan ba mu abin da za mu ci Khidr ya ce a'a ai ba haka muke da kai ba har za su raku bai nawa gari ba wannan ba shi ne kisar ba mahallin shahidin da Khidr ya zo yana bai wa annabi Musa labarin abubuwan da suka yi a baya yake cewa a za su raku bai nawa bai ta wannan duka bi ta'wili malam tasati alaihi sabra to da yazo labarin danni yasa ya gyara wannan bangon yake amma da daru fa kana ne gulamai ne yake mai fil madinati fa kana ta ta hukan zulmuhuma fa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashdahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi wa fa'altu an amri dalika ta'wili malam tasati alaihi sabra yake kaga katangan nan da na gyara wanda har kake cewa mu je mu anshi kuɗi a hannun masu ita ko mu je mu nemi ladan aiki mu a hannun masu ita to barka je abin da ya faru wannan bangon wani kangon gida ne na wani mutum salihin bawa inji Qur'ani cewa kana abu salihin na wani salihin bawan Allah mai tsoron Allah wanda ya karar da rayuwar cikin addinin Allah da jin Allah amma ya tashi mutuwa sai ya bar yara ɗan ƙanana jama'a garin nan dukansu ba su da amana kuma yana da dukiya mai yawa yaran ba za su iya sarrafa dukiyar ba yanzu kuma yaga idan ya bada yace ga ajiyar dukiya ta gurin wani da wani in yara na sun girma a ba su za su cinye kafin yara su girma sai naga ina da Allah sai na barwa Allah ajiya sai sai uban nasu sai gina karkashin bango sai binne wannan kudin shi ke nan ya mutu yace wa Allah ga ajiya shekara da shekaru bango ka san duk gidan da ba mutane a ciki da wuri ke lalacewa wannan mu dai a waje jama'a haka ne ban san ba ko
haka ne shi
kwana da kwanaki gida ba kowa tunda uba ya mutu an bar mace da yara ƙarana ka san za ta koma wurin dangin ta ne kuma za ta dauke yayan da haka abin da ya faru da yaran kenan gida ba kowa to dan haka katanga sai ta yunkurin za ta fadi da ta fadi a wancan zamanin ba a fahimci fili dan haka ba za su ce ga gidan ubanmu ba za su faɗa ba tunda baya da ba kowace alama gida ya rubuce dan haka duk inda suka samu wani filin ma ginawa za su yi tunda ba su yake ba amma idan gidan yana nan a tsaye za su ce ga gidan ubanmu dan gyare-gyare ne za su ce su zauna sai to wannan katangar idan ta faɗi shi kenan sun rasa wannan gidan dan ba za su ƙara dawa kan kufai ba to dukiyar ta lalace ta fata dan haka sai Allah ya turo Khidr tare da annabi Musa sai ya zo ya gyara wannan katangar gidan zai ci gaba da zama yadda yake har yaran su girma su zo su zauna a gidan ubansu sai su iske wannan dukiyar
Allahu akbar
yarasin da ke cikin nan iyan salihan bayin Allah ko mun yanda mutanen da suke tare da su mutanen banza to dan Allah ya kare su sai Allah ya dauko wani daga wata uwa duniya ya zo ya musu gata ko ma ina ne to wannan su ne ƴaƴan salihan bayin Allah dan haka ina wannan magana zuwa ga a'ila ta Maulana Sheikh Ado suna cikin aminci Allah shine bai kula da su saboda walidinsu wa kana abu ma saliha dan haka ba su da kowane tsoro la khawfun alaihim wa la hum yahzanun la fi dunya wa la fi akhirah insha Allah wannan shine gatan da Allah ke wasalihi cikin iyalinka a duniya in ya bar duniya amma a lahira fa idi jihadin da Maulana Sheikh Ado yayi a cikin hidimar addini ka iya samu kila a cikin yayin shi wani bai yi wannan ba amma dai musulmi ne walillahi alhamdu kuma yayi riko da abin da iyayen shi suka bar shi akai na alkhairi ko da bai aiki irin nasu ba to yana aka je lahira ka san awan lada za a yi misali sai muka sauka da ni da kai a America
na shek
kudi na dala 100 kudin ka dala 100 na'am to da haka abin da zai faru hotel din da zaka kama ba zan iya kamawa ba.
Na'am.
Abincin da zaka ci ba zan iya ci ba America. Guzurin da zaka yi daga America mu dawo Ghana ba zan iya yi ba saboda kuɗi na dala 100 ne.
Na'am.
Kuɗin ka dala 200. Dan haka idan ka kama hotel din dala 100 zaka iya yin wata uku hankalin ka kwanta. In na kama na dala 100 ne ko ba?
Haka ne?
To idan aka je lahira lada ita ce kaman kuɗi. To amma ɗiyan sale har yau sai aka ce an je lahira misali ni ɗanka ne mun sauka America kana da dala 100 amma ni dala ta 100 ka ko na bude shi faruwa misali zan bada sai gwamnatin America ta ce kai babana ne kana da dala 100 amma ni dala ta 100 to cikin kuɗin gwamnati mun ƙara maka yanzu zaka isko babanka kuɗi sai a ƙara mun a ce ni ma yanzu za a cika mun dala 100
Allahu akbar Allahu akbar Allahu
to haka Allah ke sani hayin alahira idan suka je sai yanzu Maulana Sheikh Ado sai ya samu wani matsayin shi da ya samu saboda aikin da yayi wa Allah tabaraka wataala shi girma addini sai aka yi shi wani matsayi mai girma alahira cikin yayin da aka samu wanda bai yi haka ba to za a ce to yanzu misali idan shi yana aljanna mai hawa ta 8 dan shi aikin da yake a aljanna ta aljanna mai hawa ta 1 ba dan yazo da aiki kadan daga na mahaifinki to abinda za zai faru sai Allah ya ce a ni ba haka nake ba ku dauko dan Sheikh Ado Musa ko ma ya aikin take ko kaka ku tika masa ni na tika masa a kudin gwamnati ma na aiki
Allahu akbar Allahu akbar da am Allahu akbar Allahu
ana ji na
ana ji sai sosai na sha Allah ana ji sai
ya ce ko a kai shi shi ma inda mahaifinki yake dan haka shine gatan da Allah ke wasali kai a lahira dangane da yayansu duk inda aka aje su to ko an samu dan su da bai aiki mai yawa kamar nasu ba sai a ce to shi yanzu ka shiga cikin bonus din mahaifinka wannan ma shi ma alqur'ani ne ya faɗa nan lazina amanu wa tabaruhu zurriyatuhum bi imanin alhaqna bi zurriyatihim wa ma alnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahim duk wanda yayi imani ban san ba ko ana ji na
yanzu ya dawo yanzu ya dawo shek yanzu ya dawo
na ce ku da yana da irin matsala ba to da haka duk wanda yake imani yayi kyakkyawan aiki Allah yake idan muka zo lahira idan dai ƴaƴanki sun biyo hanyar da yabi na alkhairi koda ba su yi aiki kamar naki ba ban samu sakamako kamar naki ba za a dauko ƴaƴan dan abinda malaman tafsiri suke cewa alhaqara bi zurriyatihim yau idan aka kai shekin Ado inda aka kai shi a lahira cikin ni'iman da yake idan ya duba ya duba sai ce Allah ina wani sai faɗi ɗaya daga cikin yayin shi in bai ganki ba sai ake yana aljanna ma bai isa yazo inda kake ba saboda bai yi aiki kamar naka ba sai ce Ado ce a ai ya ubangiji aikin da nayi a duniya da ni da shi nawa namu ne
duk Allahu akbar
ko shi a kawo
na'am
to da haka Allah yake musu a lahira dan haka wannan ita ce abinda zan faɗa ga iyalin Maulana Sheikh Ado Jidda na sun sun fili sani shi hannai ne ɗiyan shi hannai ne kawai dai ina ƙara tunatarwa kuma mafi muhimmanci kafin da nake so ya isa zuwa ga kowa ya kokari ya zama salihi kowa ya kokari ya bi Allah idan ka bi Allah radda dukkan mutu ga tagomashin da Allah zai wa iyalinka a duniya ga abinda zai musu a lahira wannan shine abinda irin waɗannan family suke samun kansu albarkacin iyayensu Allah ya ba mu albarkacin iyayen mu gabaki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice abinda za mu yi dan duba a gurguje shine tarihin sana Sheikh Ado Musa Sheikh Ado Musa ta fawa kwalewa na farko dai mu sani ta fawa kwalewa sunan gari ne local government ne guda a cikin jihar Bauchi to a wannan gari ne albarka kamar yadda muka sani a Najeriya dama akwai wani fitaccen mutum da wannan gari ya fitar a harkar gwamnati shine Prime Minister Najeriya na farko Alhaji Sa Abubakar Tafawa Kwalewa to yadda Allah ya fitar da wani babba a jami'in gwamnati a Najeriya daga Tafawa Kwalewa to haka kuma Allah ya sake fitar da wani babba a duniyar musulunci gabaki ɗaya daga wannan gari mai albarka na Tafawa Kwalewa shine Sheikh Ado Musa malamin addinin musulunci an haifi Sheikh Ado Musa a garin Tafawa Kwalewa na jihar Bauchi shekara ta 1350 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam idan ka ɗauki 50 ka tara da 43 a hijiriya za ka samu yana da shekara 63 ne zuwa lokacin da ya wafati. A shekarar Bature, shekarar January, an haife shi a 1931, wato 1931. Idan ka lissafa za ka ga a shekarun January yana da shekara 90 ne saboda yanzu muna 2021. Wani zai ce ya aka yi ka ce 93 ka ce 90, wato abin da yake faruwa ka san watannin musulunci ba mai wuce 30 amma na samun kasar 30. Shi yasa shekarar musulunci idan ka tara ta ba ta yin kwana 360, tana yin 300 ne da 54 ko da 55. Saɓanin shekarar Bature akwai watanni ma yana ganin har kusan guda 7, duk 31 da ɗaya suke yi. Wajen wata 7, 31 da ɗaya suke yi. Akwai Fabrairu shi ne yake ragewa 28 ko da 9, amma sauran daga 30 sai 31. Don haka shekarar Bature tana yin shekara 300, kwana 300 ne da 66 ko da 65 a Libya. A Libya ta da 66. To wannan, idan ka cire 355 daga cikin 366 za ka ga duk shekara ɗaya ta Bature sai an samu ƙarin kwana 11 a ta musulunci. To wannan kwana 11 ɗin idan ka tara su to 33 za su ba ka kwana 333. To in ka tara su so 34, 300 da wani abu, to duk bayan shekara 33 ta Bature shekara 34 ne ta musulunci.
Na'am.
33 nan duk ana rarar shekara 1-1-1 shi ne ya ba da shekara 93 a January, al-Muharram 90 a January. Sai dai na san in aka daddaka lissafin za a samu a shekarun February, a shekarun farin wata bai yi da ba 93 ba, za a iske watanni sun rabu. A shekarun January kuma ya dora a 90 din wasu 'yan watanni za su rabu, a can watanni za su rabu a 93. Nan kuma watanni za su ƙaru a cikin Fabrairu a shekarar January da an lissafa. Mahaifin shi sunan shi Malam Musa. Malam Musa mahaifin Sheikh Ado malamin addinin musulunci ne, to ma ya fi ba da ƙarfin shi ɓangaren kasuwanci. Ya fara karatun shi amma kasuwanci ta yi rinjaye shi, don haka ana lissafa cikin 'yan kasuwa ne ba cikin manyan malamai ba, amma shi ma yana da nashi ilimin na addini. To da kasuwanci ya ɗauke hankalin shi sai ya so ya maye gurbin wannan malantar a gidan shi cikin ɗayan shi. Don haka akwai mahaifiyarsu Sheikh Ado, ɗan uwanta shi ne babban limamin garinsu, yayanta uwa ɗaya uba ɗaya shi ne Limam Bello a wani gari da ake Gori. Limam Bello ƙanwar shi uwa ɗaya uba ɗaya, kuma dama waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su biyu ne kawai, daga ita sai shi Liman Bello, sauran sai dai waɗanda suka haɗa uba. To ƙanwar shi ita ce ta haifi Sheikh Ado, to ita ce matar Malam Musa kenan. To yayanta shi ne babban liman kawai na faɗa Malam Bello. Sai shi mahaifin Sheikh Ado sai ɗauki ɗan shi, akwai ɗan shi da ake cewa Umaru, Malam Umaru yayan shi Sheikh Ado ne, sai ya kai shi makaranta wurin wannan limamin na Gori, Liman Malam Bello. Ya zaunar da shi a matsayin yayi karatu, ya tsora masa gurin cewa wannan gidan naki. Sai ya samar da wani babban malamin addinin musulunci, kuma yana fata ya zama wannan babban dan naki shi ne Malam Umar.
Allahu Akbar.
Ya kai shi makaranta, Malam Umar sai ya ga irin kasan da yanayin zaman makaranta da kuma wahala, sai ya gudu. Ya gudu, mahaifin shi yayi fada har ya buge shi, ya dauke shi ya sake mai da shi. Da ya kai shi kuma ya sake gudowa. Har a na uku da ya dawo, da ya sake dawa, sai mahaifin su cewa Ado Musa sai zauna yana kuka. Abin ya dame shi, ɗanki ya ki zama a makaranta, shi kuma yana da guri a kansu. Yana cikin wannan kukan sai Sheikh Ado Musa, yana da ƙananan shekaru, sai zo kama hannun mahaifinsu ya ce, baba ka bar kuka, in dai dan makaranta ne shi Sheikh Ado, gashi Allah ya
kara masa.
Shin yana ɗan ƙarami, da ya ga mahaifin shi yana hawaye a kan yayansu ya ƙi zama a makaranta.
Allahu Akbar.
Sai ya zo kama hannun mahaifin ya ce, baba ka bar kuka, in dai maganar makaranta ce, tun da shi baya yi, ni ka kai ni zan yi.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Yana ƙarami sosai. Mahaifin ya kalle shi ya ce, Ado da mu zaka iya zuwa makaranta yake baba zan je take ba zaka iya ba kai karami sai shi ma ta ado sai koma je sai ka mu kuka yana so zai tafi makaranta baban ki yana shi
na'am
dan haka sai ya samu wani amini shi malam Musa tuna aminin naki malam Salihu yake malam Salihu ga abin da yake damu na kazu ina tsaye ina abin ya dame ni ina zauna ina kuka amma dana Adamu ya zo ya ce shi in bar kuka kawai shi zai ci karatu amma da dan uwan shi amma na ga yayi karanci shekaru amma ya kike gani aminin shi ne sosai yake wa shawara sai sai ka tura shi kawai karka damu tunda ya ce zai je ka tura shi ina fama da matsalar network ya dawo ko
ya dawo
na'am dan haka sai shi malam Salihu yace a tattara duk abin da ake bukata na tura yaro makaranta daga nan zuwa gobe kawai ni zan tafi in kashi so da aka kirye shi kado aka kai shi wannan gari na Gori ya zauna a wajen yayan mahaifiyar shi shi ne liman malam Dallo limamin gari anan ya ci gaba da karatun alqur'ani tunda ya tafi bai dawo gida ba sai da ya kammala karatun shi na alqur'ani amma duk shekara mahaifiyar shi takan je ta ganki sannan mahaifin shi kan dauki duk abin da ta ke bukata na sutura da abubuwan kula da yaro a makaranta ya aika masa ya zauna yayi karatu ya haddace alqur'ani malam Dallo liman malam Dallo Gori ba bai yi zurfi a ilimin littattafai ba amma dai masanin qur'ani ne gangaren dan haka dan abin da yake da shi na littattafai kuma sai ci gaba da dorawa shi Sheikh Ado na littattafai daga nan kuma shi Sheikh Ado da ya dawo gida sai ya buƙaci ya faɗaɗa ilimin shi na addini yanzu kan maganar qur'ani alhamdulillah ya kammala yanzu karatun ilimi yake koyi akwai malam Shehu mahaifin Professor Salisu Shehu Bauchi Professor Salisu Shehu kwanakin baya ya shahara saboda shi yayi alƙalancin muƙabalar da aka yi da Abu Jabbari alƙalin muƙabala ka san ka dai ga alƙalin muƙabala
na'am sai ku wanda ka zauna
Salisu Shehu to mahaifin shi malam Shehu shi Sheikh Ado ya fara zuwa wurin shi sai to na dawo daga makaranta alhamdulillah na samu qur'ani ina so in ci gaba da karatun ilimi amma ina so in dora a wurin ka na fara karatun askari ga inda na tsaya mu ci gaba ina so in ci gaba a wurin ka sai shi wannan mahaifin professor Salisu Shehu wato malam Shehu sai ya fara ya ce to bismillah zuwa fara karatu aka yi karatu daya to da dole wanda zaka dora karatu sai ka madan tambayoyi ka jiya yanayin karatun nashi aka yi karatu na farko aka yi na biyu ba a wuce karatu hudu ba a cikin askari da malam Shehu sai malam Shehu ya ce wa Sheikh Ado ce ni fa baka san wani abu ba dan zaman da muka yi da kai wurin karatun nan sai kaman ma ka fi ni fahimtar askari din
malam Isa
in ji malamin nashi malam Shehu
na'am
yace haka bazan ci gaba da karantar da kai ba amma zo mu je sai ya kama hannun shi sai kai shi wurin babban limamin tafawa kwalewa shi ma sunan shi liman Dallo
na'am
shi kuma malamin malam Shehu ne ma'ana yanzu malam Shehu sai yake ganin ba wuri na zai kai karatu ba sai dai mu haɗu da ni da kai mu tai wurin malami na
Allahu akbar Allahu akbar
shi ne dalilin zuwan shi wurin liman Dallo tafawa kwalewa ya zauna ya ci gaba da karatu a wurin shi Limam Dallo yana jin daɗin Sheikh Ado har ta kai muddar ranakun da yake da uzuri ba zai zo ya bada karatu ba sai ce wa Sheikh Ado ya zauna a buzin shi ya karantar dan haka a cikin irin wannan yanayin hatta shi malamin shi na farko malam Shehu ya kuma dawo yayi karatu a wurin shi wannan ba abun mamaki bane
Allahu akbar malamin shi ya zo yayi karatu kuma ga wani
malamin shi ma ya dawo yayi karatu a wurin shi kuma wannan ba abin mamaki bane duk wanda ya karanta tarihin al-Imam Malik zai iske haka waɗanda suka karantar da shi farkon lamari daga baya kuma sun san aiki ilimi a hannun shi wannan Allah yana yi da yawa cikin bayi
na'am
shi amma ina so in faɗi cewa ba fa cewa shi malam Shehu ya zo musamman wurin Sheikh Ado bane a halka shi a'a ranar da aka yi arashi Sheikh Ado ya wakilci liman Dallo
na'am
ko malam Shehu ya zo karatu gurin liman Dallo to liman Dallo bai na wurin wa sai karatu
wurin malam Ado Musa na'am
shi ne abin da ya faru shi ne abin da ya faru
na'am
to a haka suna nan sai ya yi sha'awar zai zo ya shiga irin karatu na nizamiya. Sai aka zo za a yi jarabawa ta SAS, Senior Arabic Secondary School, ina zato ko? A Kano. SAS, shahararriyar makaranta ce da malamai da yawa a Najeriya sun yi ta. Sura ta Sheikh Ado, sai ya zo zai yi karatu a SAS. Suna yin jarabawa. Da yawa ɗalibai daga yankin Tufa Kwalewa da Bauchi sun tafi su je a yi musu jarrabawa wanda ya ci a bashi admission a SAS. Abin mamaki da suka ja kai interview daga yankinsu, duk gaba ɗaya ba wanda ya samu nasarar samun admission sai shi Sheikh Ado. Shi ka tsaurin duk sun faɗi.
Ba haka.
Na'am. Tsaurin duk sun faɗi. Wannan ta sanya a da haka ta faru sai ya samu admission a SAS. Wannan ya faru a shekara ta 1665, wato lokacin yana da shekara 35 da haihuwa. Lokacin da ya zama haka a da ya samu admission yana Kano, wannan malamin nashi Liman Bello sai ya rubuta masa wata wasiƙa a cikin envelope da aka kai mar. Yana daga wasiƙar sai ga wasu baitoci ne kusan guda 50 malamin naki ya rubuta shi Liman Bello ya aika masa, yana cewa ki murna da abin da ya samu kuma ya ce masa nasihohi. Farko abin da ya fara faɗa a cikin wasiƙar wadda take da baitoci kusan guda 50 yake fa ni'ima fatan fatil mizum mutri'un bazalta wa juhdika bisawai, yace ma dalla da wannan saurayi mala Ado. Hakika ni shedar da zan wa malam Ado shi ne ɗalibi ne mai ɗa'a mai biyayya. Ta ji shedar da ya samu wurin malam Musa a rubuce. Ya ce, hakika kuma na ga ka yi ƙoƙari, iya ƙoƙarinka wallar hannu. Mutum ne mai ƙoƙari, kuma na ga ƙoƙarinka yanzu tun daga shi an je an yi jarrabawa kowa ya ba da kai kaki. Ai, lallai ka yi abin da ya ba maka, ba zan ta juhdaka, ka yi iya ƙoƙarinka. Ya ce, sa'antullaha yarzuqukal ulufa minal khairati. Yace ina roƙon Allah ya yi ta baka alkhairai dubbai, dubban alkhairai, ba alheri ɗaya ko biyu nake roƙa maka Allah ba, dubban alkhairai. Daga fita da bayanai dai masu yawa wanda a ciki yake ƙara jaddada masa wannan himmar da kake da ita wurin karatu da sauran abubuwa, ka je ka yi dogar ka dage akan wannan. Sheikh Ado ya yi shekara 5 a SAS kafin ya kammala, dan ya kammala a 1970. A ya fahimci wani abu. Sai ya fahimci karatun nan da ake yi a nizamiya yana da bambanci da karatun zaure. Domin karatun nizamiya za a ce daga nan zuwa baɗi kana aji farko abu kaza da kaza da kaza ne za a koya maka. Idan ka gama za ka wuce aji na biyu, za a koya ma abu kaza da kaza da kaza. Kuma fa wannan abin da aka koya ma ajin farko, ko ka gane ko ba gane ba, ko ka mance ko baka mance ba, ba dawa za a yi kanki ba, an wuce yanzu aji na biyu za a je. Telebox ne. Sai ku ta, to wannan wani irin karatu ne? Ai, babu wani abin a zo a yi ba. Abinda suka bari a zaure ya fi wannan karatun ne. Abinda suka bari a zaure ya fi wannan karatun. Tunda yanzu a zaure ba za a iya kanki ba abinda za a karanta ba ne. Kuma abinda ka manta za ka zo ka sake tambaya, abinda baka gane za ka sake maimaitawa. Amma wannan an riga an gama da ajin farko, ko ka gane ko ba gane. Kuma sai ya fahimci mafi yawan ɗalibai a irin wannan makarantun na nizamiya ba sa dagewa da karatu sai lokacin jarrabawa ya zo. Kuma duk inda suke tunanin jarrabawa za ta fito, nan kaɗai suke dagewa da karantawa. Kuma da zarar an gama jarrabawa, sun gama da wannan karatun, kila bayan wata ɗaya ko wata biyu in ka tambaye su su maimaita maka ji, ba za su maimaita maka.
Amanta.
Dan haka sai fahimci karatu yana zaure ba a wannan nizamiyyar ba, amma duk da haka ya tsaya ya ƙare. Ka san dalili? Akwai wani abu da kwaɗai ta wanda shi kuma yana so ya ɗan san shi ko ka taka fi ya koma zaure, shi ne Turanci.
Oho. Na'am.
Dan haka sai tsaya ya ƙare. Da ya ƙare ya ɗan samu dai in aka rubuta Turanci zai karanta, in aka bashi takarda ta ce ya rubuta zai ɗan ji abin da zai ji. To shi ke nan sai ke ganin inda wani amfani da SAS ta masa wannan ne. Amma dai karatu madaran ilimi to a koma zaure. Dan haka da ya koma zaure bai ƙara tunanin zai fita na zariya ba, sai shi gaba da karatu a zaure. Shi yasa zan wani tunda baya kaɗan. Lokacin da Sheikh Nasir ya zo za su yi wata munazara da wani bawa Allah wani bawa Allah ya dauko wata takarda ya ce wai a jami'a ya samu shahada kaza da kaza da kaza. Sheikh Nasu ya yi dariya ce to maganan da ta nuna takarda ne ni ma da na nuna ta ijazar da na samu a gauri.
Na'am.
Ni bai sani ba Sheikh Nasir suna tarihin cewa ilimi yana gauri ga dai labarin mahaifinsu Alzamiya. Haka su ba kwali suka zo nema ba daman ilimi suke so su samu duk inda yake za su bi su ba ruwansu da wani kwali.
Allahu akbar.
Sai koma gauri ya ci gaba da karatu. To a wannan zaman da yayi a Kano a SAS tun da ya fahimci karatu yadda yake kuma yanzu ya bar gidansu ya bar malamin Liman Bello bai dogara da wannan karatun ba sai fara bin malaman Kano yana bin a zauri a haka wannan zaman na shekara biyar da yayi a SAS shi ya baki daman karatu wurin cewa cikin ka lura wato ba da ya lura wannan karatun na Nizamiya ba wata makuta bace
aka makula kamin ka ci gaba wannan lokacin da yake yawon neman ilimi duka yana da mata kuma yana da ya yana da iyalin da yake duban su kuma still kuma yana karatu ko dai
yana idan lokacin ma da ya tafi Kano karatu a SAS bayan matar shi da wasu ibari yaya ya tafi ma har da wasu ƴan uwa kaman almajirai haka
Allahu akbar Allahu akbar
ya tafi da karatu ma na tare da na almajirai
Allahu akbar Allahu akbar
to haka ya zauna a Kano a wannan zaman da yayi ya fara zuwa karatu gidan Shehu Atiku yayi karatu a hannun Shehu Atiku Allah ya kara masa yadda musamman a linin shafi da tafar ta sabo sannan ya sadu da Shehu Man Tijjani na ƴan mota Allah ya kara masa yarda sannan su Shehu Sani Kafinga har ma Shehu Sani Kafinga yayi masa ijaza ta wani littafi daga cikin littafan Shehu Mujin Yawa malamin Shehu Abubakar Mujin Yawa malamin Shehu Atiku to shi Shehu Sani Kafinga yayi wa shi Sheikh Ado ijazar littafin malamin su shine Shehu Malam Abubakar Mujin Yawa to waɗannan yana daga cikin malaman da ya haɗu da su a Kano yayi karatu a hannun su Shehu Man Tijjani na ƴan mota shine kuma ya haɗa Sheikh Ado da Shehu Ibrahim Radiyallahu Ta'ala Anhu
Allahu akbar
haka ya samu haɗuwa da Shehu Ibrahim Radiyallahu Ta'ala Anhu ta hannun Shehu Malam Tijjani sannan bayan Shehu Malam Tijjani Shehu Malam Tijjani ya haɗa shi da Shehu Abubakar Musaddis Jos ya tabbi tul alkari a hannun shi to don haka ya tabbi tul alkari daga nan kuma sai cigaba da ɗaukan karatu ya karanta diwanin Shehu Ibrahim daga farko zuwa ƙarshe ma'ana karantawa da fassara a wurin Shehu Ibrahim Musaddis Jos Allah ya kara masa yarda
amin
sannan daga baya suka haɗu da Shehu Jibril Maguru kuma sai da Shehu Jibril Maguru a matsayin shehin shi na tarkiyya a waɗannan da yake ɗan daga cikin malaman shi sannan yayi karatu a hannun Shehu Yahuza Zaria Shehu Yahuza Zaria dai ba wanda bai san waye Shehu Yahuza Zaria a duniyar ilimi ba Allah akalla idan muka kalli littafin Fatawul Jawwad fi Tarhil Irshad sharhin da yawa askari wanda har Shehu Ibrahim Radiyallahu Ta'ala Anhu yayi rubutu akan wannan littafi ya takarizin shi haka Shehu Malam Atiku Radiyallahu Ta'ala Anhu yayi takarizi akan wannan littafi an san waye Shehu Malam Yahuza Zaria Allah ya kara masa yadda to wannan dai su ne kaɗan daga cikin malaman shi Sheikh Ado Sheikh Ado akwai wani abu muhimmi da ya kamata in faɗa wannan malamin na Liman Bello na Tafawa Ɓalewa musan cewa Sheikh Ado daga baya ya zama shine babban limamin Juma'a na Tafawa Ɓalewa amma ba gadai ba
na'am
wannan malamin na Sheikh Bello Tafawa Ɓalewa kamar da faɗa maka idan ya zo ranan da baya nan ko yana da wani uzuri ba zai zauna a makaranta ba Sheikh Ado zai zauna ya ba da karatu to haka hatta maganan sallar Juma'a ya kira shi ya danka masa amanar masallacin Juma'a ce kuma ko na mutu kai ne liman kuma fa alhali shi liman dalle yana da yaya amma a haka ya dauki limancin masallacin Tafawa Ɓalewa ya bai ma wannan almajirin nashi
Allahu akbar Allahu akbar wato kamar Sayyidina Abubakar shi kenan
kamar Sayyidina Abubakar dai shi kenan Allah ya kara wasu yadda
amin
amin amin shi amin shi ma ta tumo fatin ka har kasida bayan waccan kasidar da na faɗa ya rubuta masa ne wajen baiti 50 ya aika masa Kano to kuma yayi wata kasida wadda a ciki yake cewa haza aquna Adam ibn Musa sahibul libbi shi da yake fata yake wannan bai sai almajiri na ba sai sai dan uwa na wannan dan uwan namu shine Adamu dan Malam Musa ma'abucin hankali ina fada maka ya tsere kowa a cikin shari'a fa ta jami a manya karu fi tafawa yace duk wani wanda ka san harkar shi ba dan kasuwa bane ba gwamnati bane a'a harkar shi karatu duk harkar shi suke in dai karatu ne harkar ka a garin tafawa balewa to Malam Adamu Musa ya ta gaban ka ya tsere ma fintin kau
Allahu akbar na'am
yace ahsanu ma fihi siyar hazaka yace abin da mu burje ne da Malam Adamu shi ne hazaka shi sannan ma'abucin hankali ma'abucin addini wazo iyanati wazo diyanati wazo amanati wazo zalaka mai gane abubuwa ma'abucin addini ma'abucin amana kaji shedar malamin shi gare shi sannan kuma mai iya zance in yana zance Allah ya baki fasalin shi ta wa halin ukuratan min lisani din nan da annabi Musa ya roka Allah ya baki yace sa'altuka Allahumma anta rabbi ibnan li Musa yace Allah ina roƙonka ka jibanci tarbiyyantar da shi wannan dan uwa namu shine Malam Ado ko kuma anta rabbi kai ta ƙara shi ya ubangiji kai ta ƙara shi har ya zamana ya daukaka yayi tinkin kau ya hau dukkan matsayin da yake fata wannan kasidar da shi malamin shi malam dalle masa shi kuma liman dalle wancan na farko wato liman dalle malaman shi guda biyu ne malamin shi na alqur'ani sunan shi liman dallo
na'am
kawun shi ne malamin shi na ilimi sunan shi liman dallo malamin shi ne kuma shine yadda gaba ya bashi limantin gari wato ya dai zama kamar halifan malamin shi din na liman dalla nabi to liman dalla na farko ya taba fada wa shi Sheikh Ado cewa to a dai ci gaba da bai da hankali wurin karatu yadda na san kan nan da dagewa a wurin karatu to yanzu ma kar ai wasa a dage a ci gaba to dan ya nuna wasu ya ci gaba sai ya rubuta wata kasida ta Larabci ya aika masa doguwar kasida ce a ciki yana fara cewa hamdulillah hamdan mujibatin li shukri bil lisani zakirati na gode wa Allah wata irin godiya wanda abinda ya wajabta wannan go a wata irin godiya da a mai wajabtawa da a gode wa Allah wato akan ni'imar da Allah ya mu wanda ta wajabta mai in gode wa Allah ina gode wa Allah da wannan harshen nawa mai yawan ambaton Allah yace usalli bi salati ala nabi muhammad mustafa ina yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sabban shi ga wajibi da alayen shi yace a salatu da'imun a wani salati wanda wato dai kasidan tana da tsau saboda ba lokaci bazan karanta shi duka ba ko fasarawa wannan dai shine abin da ya rubuta zuwa ga shi malamin shi na farko kuma wannan kasidar da nake karantawa ita ce kasidar shi ta farko a duniya
Allahu akbar.
Ita ce kasidar shi ta farko a duniya.
Allahu akbar.
A yana rayuwar sa ta fawa kwalewa har zuwa shekarar 1991. Na san da yawa za su tambaye ni yanzu haka yana ta fawa kwalewa to in ce a'a yana bauchi a bauchi wafati. Ile ɗan uwa za su ce to menene dalilin zuwan shi bauchi? Abin da ya kawo shi bauchi akwai wani abu da ya faru da wata kabila ta Arna a nan kusa da su yankin su ana cewa kabilar Sayawa wannan Sayawa wata rana cikin rana tsaka bayan sallan azhar suka shigo garin Tafawa kwalewa da makamai suka farwa musulmi suka karkashe mutane har a cikin masallaci suka rusa gidajen musulmi wannan ta sababa abin ya faru a 1991 abin sai koma yaki aka yi ta dauki ba dadi suka zo suka rusa masallacin da gidan shi Sheikh Ado sai ya zama a 1992 sai ya dawo Bauchi amma ya taba attempting ya koma ya sake gina gidan shi na tafawa kwalewa da niyan zai koma arnana suka sake zuwa suka rusa ya kuma sake ginawa dai abin da ya karshe ya bari ya dawo Bauchi da zama kuma zaman shi a Bauchi sai ya zama a wannan zaman da an yi amfani da wannan zaman gidan rediyo mallakan jihar Bauchi suka sanya shi a matsayin babban malami mai amsa fatawa wato kamar irin tambayoyin masu tambaya neman fatawa a addini sai zamana shi Maulana Sheikh Ado shi gidan rediyon na gwamnatin jihar Bauchi ne na jihar na mallakan jihar Bauchi shi suka zaba a matsayin wanda zai rika zuwa yana amsa tambayoyin masu tambaya cikin addini sannan kuma akwai wani masallaci da ke masallacin siyasa Jibril sai kuma aka baiwa Sheikh Ado wannan masallaci a matsayin masallacin Juma'a da zai rika limantin sallar Juma'a da kuma shine masallacin shi wanda har yi wafati yana tare da wannan masallaci wannan dai a takaice shine tarihin Sheikh Ado da kuma gwagwarmayar da aka yi cikin neman ilimi dai karshe ya zo ya zauna a gidanki banda harkan karantarwa ba abin da yake yi amma kuma in na ce ba abin da yake yi ba yana nufin kuma ya zauna ya rike hannunki ba tunda ai za a nemi ya zai a rayu ya za a rike iyali to haka ya zo ya rike hannunki sai idan almajirai sun zo su dauko hadiyya su bayar a rike gida a'a ba haka yi ba yayi noma sarki zaki anan zan faɗi wani abu muhimmi
na amsa
noma duk almajirai shi bara radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suka sani da shi Ibrahim idan Shehu Ibrahim zai sallamo almajirin shi bayan ya gama zaman karatu da hidima zai ba shi ijazar dawowa gida to idan zai sallame shi cikin wasiyoyin da yake mar ya kan ce wa almajirin shi ka kula da cin halal ka kula da cin halal duk abin da ka tabbata ka nemi shi ta hanyar halal
na'am haka ne
sai Shehu Ibrahim ya ce kuma ma har ina recommending ɗinka da ka mayar da hankali akan noma duk almajiran shafi ke fara musu ya ce ku mayar da hankali akan noma saboda ni yanzu a wannan zamanin da nake rayuwa inji Ibrahim ya ce ban ga hanyar cin halal wadda ya aka tambaye ni hanyar cin halal tsantsa haram ba ta shiga cikin shi ban ko shubha ba ta shiga ya ce in aka ce in faɗi hanyar da za ka iya rayuwa ka iya biyan buƙatunka da na iyalinka kuma halal tsantsa ba shubha balle haram ya ce to sai in ce maka noma ne
Allahu akbar
shi ne hanyar cin halal an tsaba biye biye ita ma wata hanyar in haram ba ta shiga wasu buha za ta shiga amma noma kan ya ce shi ne hanyar cin halal tsantsa don haka a mai da hankali akan noma shi ya sa almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu za ta iske dukkansu suna da gonakin da suke nomawa shi ma Shehu radiyallahu ta'ala anhu manomi ne a nan kan in wuce ma har in faɗi a kisar shehi na Maulana a ko in ce shehin shehi na Maulana Sheikh Abdulrazzaq kusa Allah ya kara masa yadda yana zauna a cikin gariya amma dalilin abin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi musu wasiya da shi na su dage da noma ya sanya Shehu Abdulrazzaq radiyallahu ta'ala anhu da ya tashi sai ya nemi wani wuri da daji katu wanda zai leda gona sai sarkin Gidimun ya baje gabas da Gidimun ya ce nan duk ƙasa ta ce kuma fili ne da za a iya noma ka zo ka noma shine asalin datsar garin Kusa da aka yi ana cewa Shehu Abdulrazzaq Kusa asalin yankar Kusa da ya a matsayin gona ne kuma sai ya sanya mata sunan gonar Shehu Ibrahim
Allahu akbar
ai kuma jiwa kana karanta ne ce ati lahu bi Kusa ko kosi sunan gonar Shehu Ibrahim kosi to ana ce in zaka rubuta da larabci sai ana rubuta Kusa ko a jiya an wasa ce da Kusa to Shehu Abdulrazzaq sai ya zo ya mai da wannan gonar sai ta zama magari ta ke cewa Kusa da kallon sai Shehu Abdulrazzaq Kusa asalin Kusa gona ce kuma ya sanya mata sunan gonar Shibai wato ina so in faɗa maka yadda almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suke kula da wannan wasiyyar ta shi da yake musu na cewa su nemi halal kuma ba wani halal din da ya kai noma a yanzu to shi ma Sheikh Ado ya zauna bayan karantarwa sana'ar shi shine noma a nan za a samu abin da za a tanadar wa iyali su ci har ma a samu abin da in wata bukata ta kama za a iya saidawa ai wata bukata abin da Allah ya kawo kuma na wanda ya ga dama ya yi hidima cikin almajirai wannan ya yi wa kanshi amma ba ya yi bane dan shi ba da abin da zai ci to ina ƙara kira ga musamman yanzu masu tasowa kar mutum ya zo ya zauna ya ce ai ni gata malam ne shi ke nan yana jira to idan sarki zaki
na shi
idan ka kawo hadiyya ba kuma an ba su cin abinci gidan shehi
a sam
to sai aka ce yau kuma sarki zaki ba wanda ya kawo hadiya ko marice ta yara sun fara kuka ni jihar shi ne ilmi ya gurin wani ya roka to dan aka ce Ibrahim ya nuna almajirai shi kar a zauna ba din da mutum zai rasa a filin ke tonu nan da nan kamar abinci
to sai wallahi to sai shi
in sana da abinci yanzu misali ni zan faɗi wani misali zan yi misali da ni abin da na sani akan kaina
masha Allah
yanzu idan na samu kuɗi inda dan yawa zan je in siyo kayan abinci in zo in aje a ɗaki na magi wannan da za a zuba a biya ina sayi da yawa in aje
Allahu akbar, Allahu
sai in yi
akbar.
wata guda ban ni da kuɗi amma a fili na bai tulu ba tun da na san ina da abin da za a ci a gida.
Na'am.
Ban da ofisi. Duk wani amma idan ban da abinci na isa a fili na bai tulu ba.
So sai shirya tuno gaskiya ne.
To shi ya sanya to sai ke tsora su akan wannan kuma sai suka bi. Saboda haka duk abin da iyali za su ci a gida an noma an kawo. An noma da yawa idan za ku ci buhu goma sai aka noma 20 ko 30. Kaga buhu goma na sama ko 20 na sama za a saida shi a yake bane. To haka sai ya zauna Sheikh Ado kamar yadda sauran shi a nai gabaki daya za ka ga farkon lamurran su noma ne suna yin noma to haka shi ma ya zauna yana noma. Sheikh Ado kamar yadda na faɗa yayi wafati yana da shekara 90 ko 93 a lissafin Januwari ko al-Muharram. Ya yi haji a rayuwar shi to 27.
27.
Ya yi haji 27. Ya yi umra to 31. Ya rasu ya bar mata guda 4 da 'ya'ya guda 36. Amma abin da ya haifa ga baki ɗin 'ya'ya guda 49 ya haifa. Amma 13 sun riga shi rasuwa. So da haka ya bar guda 10 guda 20 guda 36. A cikin su guda 16 maza ne. Guda 20 mata ne. Waɗannan mazan zan faɗe su kamar haka. Kafin in faɗa sai in zana suna zan faɗi Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa wanda shi kowa ya sani.
Akai. Na'am.
Sheikh Nasir ba shi ne danki na ɗaya ba, ba shi ne na biyu, ba shi ne na uku ba, shi danki ne na 31 a jerin haihuwar 'ya'ya. Danki ne na 31. Kuma a yanzu haka yana da ƙanne guda ina zato 7. To kaga a cikin 16 idan aka fidda 7 in aka fidda da shi na 8 za ka ga yake nan yana da yayye amma za yanzu haka guda 8. Waɗannan 'ya'yan su ne akwai Sheikh Nuruddin wanda shi ne babban ɗan sheyi kuma yanzu shi ne a matsayin halifan shi. Allah ya ƙara masa jagoranci. Allah kuma ya datar da shi ya katartar da shi bin tafarkin mahaifinsu abinda duk mahaifinsu ya yi na jagorancin al'umma da karantarwa da tausasawa. Allah ya ba shi ikon yin haka ko fiye da haka albarkan manzo Allah.
Sallallahu alaihi wasallam.
Akwai ɗanki Alhaji Sadiq wanda shi ne ƙanan Sheikh Nuruddin. Akwai Imam Fa'ilu shi Sheikh Malam Fa'ilu yanzu haka shi yake limancin masallacin tafawa balewa can inda suka baro.
Oho, na'am.
Shine Imam Fa'ilu shine limamin masallacin tafawa balewa. Akwai kuma Sayyidi Muhammad Raji Imam. Akwai kuma Imam Musa Al-Hadi shi wannan Imam Musa Al-Hadi shi yake limancin da ke masallacin na Bauchi inda ke ne yake limanci.
Okay, na'am.
Masallacin Istiyasa Junaid.
Eh.
To yanzu wannan shi Imam Musa Al-Hadi shi yake limanci a wurin. Akwai Barista Fatihu. Wannan shi kuma shi ne na'ibin wannan masallacin. Akwai Sayyidi Abubakar. Akwai Sayyidi Aliyu wanda kuma shi ke tafsiri. Akwai kuma Sheikh Nasir Sheikh Ado. Kamar da na faɗa shi ne ɗanki na 31. Akwai Sayyidi Latif, akwai Sayyidi Ahmad, akwai Sayyidi Ibrahim, akwai Sayyidi Amin, akwai Sayyidi Tayyib, akwai Sayyidi Mustafa, akwai Sayyidi Sa'ad. Waɗannan su ne 'ya'yan sayyi guda 16 maza, sai kuma mata guda 20 wanda su ne abin da ya bari 'ya'ya 36. Muna fatan Allah ya albarkace su. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa su zama magada ga sheyi kyakkyawan gado. Allah ya gada musu da sirrin sheyi.
Amin.
Kuma muna musu fata abin da ke yi ya yi na hidiman addini. Allah ya linka ya ba su.
Amin. Amin.
Abin da idan ke yi wato su zama kamar khalifofin manzon Allah.
Sallallahu alaihi wasallam.
Sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wafati ya bar musulunci a cikin jazirar Larabawa ne. Lokacin da ya fara fita yaƙi wajen jazira shi ne yaƙin Tabuka da aka je wanda kuma dukkan mun san ba a yi yaƙin ba aka dawo. Amma sahabban manzo Allah lokacin da Sayyidina Umar ya samu khalifanci Sayyidina Abubakar ya shiga da musulunci wajen jazirar Larabawa ya fada sosai. Sayyidina Umar lokacin mulkin shi sai da ta kai musulunci ya kusa cinye rubu'in duniya, wato kullum ƙara faɗaɗawa ake yi. Yana roƙon Allah waɗannan ƴaƴan na shehi, abin da shehi ya yi, kar su tsaya su ce wannan kaɗai za su gina, ko wannan kaɗai za su gaba da kulawa, su ƙara faɗaɗawa. Kaga yanzu sai na Abubakar da ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai ce to annabi ya bar musulunci a jazira ba, bari mu tsaya mu ci gaba da wannan kula da musulunci a iya jazira, a faɗaɗawa ya yi. Sina Umar da ya zo bayan sina Abubakar ya ƙara faɗaɗawa, sina Usman ya zo bayan sina Umar ya ƙara faɗaɗawa, sina Ali ya zo ya iske imtihani na siyasan abubuwa da suka zama abin da suka zama, ba a samu damar samun fitar ba, wanda har shi ne Ibn Taymiya ya yi amfani da wannan damar ya yi soci Imam Al-Kabir bai amfani, khalafar shi ba ta amfani musulunci da komai ba, tun da shi bai buɗe kowane gari ba, kawai aikin shi ma karkashe mutane da sauransu ba shi ne maudu'in ba. To wani abu ne ya faru na siyasan cikin gida wanda abin ya zama haka, amma bayan nan daula Umayya sun zo su ma sun ƙara faɗaɗa musulunci wanda shi ne har ya zo yankin Turai a zamanin daular Umayyawa ne. To haka yadda magadan nan suka yi ta ƙara faɗaɗa ayyukan da suka yi, muna roƙon yayin shehi Allah ya ƙarfafe su da dukkan imkaniyat ya ƙara faɗaɗawa. Idan shehi ya gina makaranta 20 ne, to su kuma kowanne, ka lura da wani abu sarki zaki, wannan ne wata mutace muhimmiya da ya kamata ƴaƴan shi hannai a kula da wannan. Shehi shi kadai, shi kadai yanzu kamar shi Kado duk ayyukan da ya lokacin yana shi kadai ne. To misali sai shehi shi kadai ya zo a rayuwar shi ya kafa makarantu guda 10, sai ya samar da almajirai alal aqalli, yana da almajirai 20 da suka dauki ilimi a jikin shi suka je su ma suka zama malamai, sannan ya haifi yaya kamar guda 20. Da ya kamata yadda shehi yayi, idan kowa bai wuce shehin ba, shehi yayi makaranta 10, to almajiran nan nashi guda 20 kowa yayi 10-10
sosai. Na'am,
kaga su samar da 200, yayin nan nashi guda 20 kowa ya samar da 10-10 su ma samar da 200. To da ya kamata wani dan ya ce to shehin makaranta 10 ya zama, ni sai na samar da 20. Kaga dai wannan makarantar ta zama diyar makarantar shehi, kaga ta zama jikake ne na makarantar, ko?
Na'am, sosai sosai.
A wasu lokuta sai kaga an zo an zauna kila makarantun ma da shehi ya bari guda 10 da kyar ma a iya rikewa. To muna fatan ƴaƴan Sheikh Ado Allah ya ba su iko, idan shehi ya gina makaranta 10 a rayuwar shi, kowanne daya cikin su ya zo ya gina 10. Har ma mu fatan Allah ya sa wani ya gina 20 ko 30. A dai ƙarshe zan ce daga cikin almajiran da shehi ya bani tsakanin birni da ƙauye yanzu haka, yana da almajiri guda 41 wanda kowanne limamin juma'a ne a inda yake.
Allahu akbar, 41 kowanne kuma limamin juma'a ne.
Kowanne a inda yake limamin juma'a ne 41, wannan wanda aka lissafa aka gane kenan.
Na'am,
wato akwai limamai daban-daban a wurare, mutum 41 dukkan su almajiran shehi.
Allahu akbar,
wannan na hakika baya ta yi kyau. Shehi ya yi rubuce-rubuce a tsakanin nazari da nasari da dama. Allah ya albarkaci bayan shi, Allah ya ba mu hakurin rashin shi, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka kaman kana da program karfe 9 da rabi, bai kamata mutum ya yi za mu ce ta haka da shi mun wanda ma'awa ɗaya. Ba sani ba ko akwai tsari za a buɗe waya ne?
Eh, kamin sai ya cika mana da addu'a za mu ɗauki kira 5, ku yi hakuri. Saboda kuma kiran da za mu ɗauki, ku yi hakuri. Mu tsaya kan abinda shi ya tattauna, kaka zo ka ɗauko muna wani abinda yau muna cikin makoki ba wannan ya kawo mu abinda bai da amfani ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh Malam Dagar, kana tare da Sheikh Munir Adam, ko za ka wannan layi?
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarki zaki.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya shege na.
To da farko sarki zaki, ina ma al'ummar musulmi na duniya gaba daya jaje cikin alhini da ainihin ba su haƙuri na rashin wannan babban malami, kuma ina jinjina zuwa ga shi Malam Munir Koza ya yi ƙoƙari sosan gaskiyan gaske wurin kawo tarihin wannan bijimin malami tun daga garinsa na Tafawa Balewa har dawowarsa Bauchi. To Allah ya saka masa da alkhairi da sa wannan namijin ƙoƙari da ya yi. Sarki zaki, akwai maganar da Malam Munir ya maimaita wadda shine abin la'akari sama da komi. Duk abubuwan suna abin la'akari ne, amma wannan din ya fi zama wa komi, shine cewa mutum ya gyara kansa. Wannan bawan Allah da kake gani tayo da shi malam Munir din da kai da wasu wadda take da mahanga daya suna hangen sa ne ta wannan mahangar ta su kawai tayo haka ne. Kana iya gane mutumin kirki idan ya zamo hatta wanda ya saba da shi a mahanga yana ce ma mutumin kirki ne. Ya tabbata zamanin manzo wani mutumi an wuce da gawarsa sai manzo ya ji ana yabonsa, sai manzo ya ce to abinda zai je ya tarar kenan. Aka zo aka wuce da wani sai manzo ya ji cewa ana sukan su, sai ya ce abinda zai tarar kenan. Wannan bawan Allah da kake gani a matsayina na ɗan Shi'a, to ina ganin shi ne a matsayin wani waliyin Allah.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Ta gada mabata ta boda da mazhaba wata firka. Wannan bawan Allah na saurare shi sauraro, na bi shi bi, na ziyarce shi ziyara. Kuma in akwai abin da zan ce ma 'ya'yansa shi ne su yi ƙoƙari. Ba lallai su iya kamo shi ba, duk da ba abu ne da malamai suke ce wai muhal ba. Ba muhalul wuqu' ba ne, ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba a ce su kamo shi ko su ci shi. Amma in ba su iya kamo shi ba, aƙalla su kwaikwaye shi. Mutum ne mufattih da ma'anar kalma. Mutum ne wanda in ya buɗe baki zai yi magana, bai da surutu sosai, amma in ya buɗe baki zai yi magana, ilimi za ka ji na fita daga cikin bakin shi. Wannan na sani ba a kan caji ko emotion nake magana ba. Ina magana ne a kan haƙiƙa. So wannan bawan Allah da kake gani shi ya sa lokacin da ranar da ya yi wa fati mun isa tun kafin ƙarfe 5 ɗin. Kuma a iya hangina duk da a ƙofar gidansa aka yi sallah, tsakanin ƙofar gidansa da ƙofar ran akwai ɗan rata kaɗan haka. Amma ni ina hangen jama'a ban iya ganin ƙarshen jama'a ɗin ba, musamman ta wannan ƙofar ran ɗin da hazon dama kenan daga gunda muka tsaya. Sannan a haka ina da labarin wasu sun aza a ƙofar fada na Bauchi za a yi sun je sun tsaya a wurin. Wasu kuma sun riga sun isa Babangida Square suna jira. Saboda haka waɗannan mutanen da suka tsaya suka yi sallarsa wadda kake ganin kincirundo na jama'a ɗin nan. To kuma ba su zo ba, saboda wasu sun ɗauka a ƙofar fada ne sun je ƙofar fada. Wasu kuma sun ɗauka a Babangida Square ne don an faɗa haka ɗin. To shi zamo ba a wurin ba. Sannan a wurinsa na ga kowane ɓangare na musulmi. Ni da idona na ga kowane ɓangare. Nake kowane ɓangare? Ina nufin kowane ɓangare. Wannan ɗan shi ke nuna ma cewa wannan bawan Allah wali ne, kamar yadda na yi da'awa a farko. Ya zauna da kowa lafiya lokacin da wani malami a garin Bauchi ya fara taɓa shakhsiya na manzo bayani akan iyayensa suna wuta. A ranar wannan bawan Allah iyalansa sun ce bai yi bacci ba. Sarki zaki inda ake kana son wata, to barin misali da kai batun da ce share da kai, ake ga wani saurayi yana son wata budurwa. Duk ranar da ya ji an soke ta zai yi wuya wannan sukar ta fita daga zuciyarsa da cikin hanzari. Zai jima yana jin ɗakin wani abu. To haka a ranar ya gagara yin baki kuka ya dinga yi a gida. Wannan shi ke nuna ma cewa yaya ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma ta sa lokacin da muka je abin nan ɗinsa ba kawai halartan janazarsa ba, akwai abin da muke kira da salatul wahsha ko kuma salatul lailatul dafni to kusa mu dai duka wanda ya sani ko ya samu labari har wanda bai samu ba wanda muka kisar musu da labari a wannan daren mun yi mai wannan sallah wanda sallah ki ake yi sai a bada hadiya zuwa ga ruhin shi mamaki
Allahu akbar Allah ya saka muku da alkhairi
bawan Allah ne da ma'anar kalma Allah ubangiji ya ji kansa Allah ya yafe masa
amin
zunuban da ya
amin
ina sadda ta'aziyya zuwa ga ainihin kaninsa a Sheikh Azumi Musa ta fawa balewa da kuma shi a Sheikh Nasir saboda waɗannan din su nake alaka da su sama da sauran da na san su ne da hanyar suna ko kuma gaisawa ko bikin amma wa'ancan biyun wanda na ambata mun yi mu'amaloli saboda haka ina isar da ta'aziyya ga wa'annan biyun ila akhas ina isar da ta'aziyya zuwa ga ƴaƴan sauran ƴaƴansa da kuma sauran al'umman musulmi bil am wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode ya Maulana kaga taro kenan wannan shine taron kuma wallahi kan da jama'a aka cika gun sosai masha Allah
shi kuma mace sahir Allah ya saka mata alkhairi
amin ya Maulana
mura ka zuciya kuma wallahi alhamdulillah sanki zaki shi yasa ni nake akan masharbin shehi na professor Sheikh Ibrahim Makari
na'am
Sheikh Ibrahim Makari koyaushe yana faɗa yace a duk waɗannan sirat din na musulunci sufaye ɗan izala ɗan shi'a da sauran dukkaninsu yace ba fa wanda kungiya ko wata jama'a da su kadai suke da alhakin mallakar gaskiya su kadai wani ba zai samu ba yace gaskiyan nan tana nan rarrabe a cikin dukkan sira a ko ina zaka samu mai gaskiya mutumin kirki so shi yasa ni ko ina magana akan wani manhaji yana magana akan manhajin ne amma ba ina da itikadin cewa duk wanda yake dan izala dukkan mutanen banza bane ko duk wanda yake shi a dukkan mutanen banza bane na dai yarda za ka iya samun mutumin kirki amma rashin sani ko rashin bin diddigi ko wata azal daga Allah ta dora shi akan wani nahajin da akwai kuskure akan wannan nahajin to irin su nakan mai zaton cewa da Allah zai sanya musu ganewa dan za ka ga wasu suna rukon abin ne akan iya karkarke da suke imani da idan da sun sa akwai kuskuren juma'a da sun bari so dan Allah irin wannan ya zama dalilan haduwar mu da yawa yanzu ne gashi Sheikh Ado ba sufi ne dan dariƙar tijaniya amma wannan dan shi'a ne ya kira yake ba da kyakkyawar shaida akan shi to dan Allah mu ci gaba da kasancewa ni ina dariƙa ta kai kana shi an ka wance na izalar shi amma abinda addini ya dora mana cewa Shubra radiyallahu ta'ala anhu yace da mutane sun dabi'an farkon sallah da karshen sallah da sun zauna lafiya kuma da sun zama waliyai aka ce farkon sallah da karshen sallah ne dabi'an Shubra yace dabi'an farkon sallah shine zaka tattara komai ka watsar ka ce Allah ne kadai mai girma wato ka mai da koman ka zuwa ga Allah ce haka da kai ka daga hannayenka guda biyu kana nufin ka fiti komai ka kama Allah shine za ka yi haka ka ware ya fi yatsinka ka ga duk abin da ke hannunka in kai haka ai ya zube
na'am
sai ce to kuma karshen sallah shine za ka kalli to kai girmama ubangijinka ka fi kowa ka kama Allah to ka gama sallah kenan za ka fita sai kamar an tambaye ka sai to shikenan yanzu dai ka bar kowa ka kama Allah to amma tunda Allah ya hada ka da abokan zama kai dan adam ne kuma Allah ya yi ka tare da mutane ba kai kadai kake rayuwa ba dole akwai haƙƙin waɗannan mutanen da Allah ya haɗa ka rayuwa da su ya zaka zaura da su shine sai ka kalle ka ce to Allah ai bayan ka daman kashi duniya akwai ashabul yamini wanda suke akan daidai akwai ashabul shimal wanda suke akan bata to bari ka ga yadda zan zauna da su ashabul yamini assalamu alaikum aminci kuma ashabul shimal ko da kuna duka kuskure kuma assalamu alaikum zan zauna da kowa lafiya to yanzu da nake nufi ko da ka ga wani yana zuwa kuskure ba warantin aka baka ba shi ne shaidan ka na cewa ka cutar da shi ba dan Allah mu zauna da kowa lafiya mu kyautata wa kowa abinda kai imani cewa kuskure ne ka faɗa dan a gyara abinda kai imani cewa daidai ne ka faɗa wa mutane su zo ku yi tare amma bai baka kofan cewa kuma zaka cutar da wadansu ba yanzu dai abin da na ƙari da shi a ganin shafahi ne nake talikin wannan malamin baban mu Mallam Sheikh Ado ya kwatanta wannan batijjani ne amma alaman ya zo da kowa lafiya cikin mai wannan shedar Allah ya ba mu ikon koyi da su wannan su ne magabatan mu ka dai ga magabatan mu ba a riko cewa sun kafirta kowa ba ba a riko cewa sun cutar da kowa ba a sun zauna da kowa lafiya to wannan su ne magabatan mu sarki zaki ko ganin mu kai mun dan yi wani abu haka ne dan zafi zafi to mun kauka daga nan din magabatan mu ne Allah ya dawo da mu
Allahu akbar shehi masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola
sarki zaki ina wuni
lafiya kala kola sunan ka daga nan yake magana
sunana Muhammad Sani Abubakar ina kiranka daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya
to kana tare da Maulana Sheikh Munir Adam Koza ka wannan layi
eh kamar yadda shi babban malami na shi ya yi doka yayin magana yake shi dan shi ne ba
na'am
hello
mai Sheikh Dair kenan na'am
to Sheikh Dair wanda iya daga cikin abokanan manyan malaman Mallam Musa Sadi Sunna
na'am
yawa to ni ma dalibin sunna ne nake isar muku ko yake kiran ku dan Najeriya ta muku taziya na shi Sheikh Ado Musa
wallo
Allah ji gansa
Allah amin
sannan kuma sarki zaki har ga Allah mu muna nan mun jima muna bijin shafinka
na'am
har ga Allah cikin abubuwa da suke kasancewa shafinka ba mu da zamu kirta maka zato ko mu fada kanka an ba alkhairi ba
na'am
yawa sannan cikin abun da yake akwai har yanzu ba za a rasa a kanin kantan shekaru irin namu da sani ba wanda mun yi nasiha za ta yi amfanin kowa da kowa musamman wanda suke gabatar da program a shafinka yawa ka ga yanzu dai tashin farko an yi magana akan shi wannan bawan Allah da ya riga mu gidan gaskiya Allah ya masa rahama
amin ya rabbi
ka ga an ce baya daga cikin ɗabi'unsa taɓa shakhsiyan wani daga cikin malaman da ma ko da sun saba fahimta ko a gida
haka ne shirin da aka yi masa
kenan
na'am
kaga wannan ya mutu yanzu ake bashi da kan shi
to
a cikin nan mutum a rayuwarsa ko ya yake da matuƙar iya an san musulmi to zama ne ya mu'amalanci mutanen da ko bayan ransa akwai hali na ɗabi'a mai kyau da za a ce wannan ɗabi'awa ne yake aikata ta Allah masa rahama an tuno ta
amin ai sai sa muke magana ba Allah muke kaka taba malami wanda ne ka taba malami wani kai ma ka bude kofa kai ba taba malamin ka kenan
yawa ka gani
eh
to a cikin wannan nasiha ne da shi yanzu Mallam Munir Koza duka da shi ire-iren sa da sauran ire-iren jama'a da yan suno program ba za ta fi kan abun da yake direct ba
kola ya hakuri ka fita kan muna janaiza ne dan Allah tsaya kan janaizan da muke ya hakuri eh maganan ka ya hakuri ba kan ya kuri
ina jajanta shi Mallam Munir Koza
yanzu kake magana
na gode malamin
musulmin ki malamin mu
amin
Sheikh Ado Musa
amin
yawa ina jajanta su Abu Fatai ina jajanta su Mallam Junaidu ina jajanta dukkan al'ummar Tijjaniya na duniya baki da wannan mutuwa da suke
masha Allah
ubangiji Allah ya jiganta Allah masa rama
amin
yawa ina gaida Mallam Munir Koza
yana ansa
nagode Mallam Sani Abubakar nagode kwarai sarki zaki
na'am sarki
kafin da ga abin da ya zo da mu ba jimani ne da nayi dan taliki kadan akan maganganun shi guda biyu
to bismillah sai kana da dama sai na
ya wato abu na farko
na'am
uslubin da Mallam Fahir ya bayyana a daidai gabar ya burge ni kwarai da na so shi ma Mallam Sani ko da yana da wani korafi kawai ya danne tun da korafin da zai yi su ma in fi a in suka ga dama ai za su iya yi ko
to sai
wannan wannan shi ne amma alal akalla dai mun gode da abin da shi ma Mallam Sani Abubakar yayi abu na biyu a sarki zaki akwai wani abu mai wahala tun da gaba ta zo kan magana a yi ta a daidai wannan gabar har sai ya ce ake sai an koma wani lokaci a yi ta banda haka da ba zan yi ta ba kwata-kwata ya kamata mu da ake ganin kamar muna taɓa shakhsiyyan wani akwai wani abu mai wahala sarki zaki ko da yake mafi yawa mutane suna da irin wannan ɗabi'a idan kuna tare da wani sai ka ga an yi misali wani saɓani wanda ya gaggawa ya fara zabga mali ya mari abokin saɓanin shi to shi wannan abokin sabani in bai yi daga cewa kaga an mare shi ko sai daga cikin mutane za su zo su ce ki hakuri ki hakuri idan yake yin hakuri ya rama ya rike adalci
a bai rike adalci ba
kuma wato amma ko da karshe sai a rike cewa shine bai kyauta ba ai nan muka muna ba shi hakuri wato idan aka ce ana taba shakhsiya ko ana sukar wani can baya na san dai tunda ya kama sunan wani malami yace fi almajirin wannan malamin ne ya kamata mu san duk abin da za a faɗa kila akan shi ne ake magana da mu da shi da sauran su dai haka to da ya kamata ya fara gane asalin mali ya hada wannan dagar kwanaki wancan halkan da nayi na rana to na dan ba da wannan tarihi sun zo ne da shi da wani mutumin Morocco da na faɗa shi ne fiqh dinul hilali fiqh dinul hilali ya rubuta littafi da kokarin tabbatar wa duniya ta kyautu jarba musulmin kwarai bane dan wuta ne shi kuma wannan malamin da suke faɗa sai yarda zai dauko wannan littafin ya biya saboda ya yarda da abin da aka faɗa masa kyautu jan dan wuta ne halakkaci wa alhamdulillah to idan ko ka zo kyautu jan ba malamin mu bane
a malamin an zo
sai masa farmaki menene laifin mu idan mun zo mun kare to kawai dai na faɗi wannan abinda nake so kawai a kula shine idan ana so albar wannan maganar to alfatihu azlam wanda ya fara aiki ne mafi zalunci kenan da wanda ya fara bai fara ba kuma a yanzu ma da ya jani kenan an zauna lafiya to wannan dai shine amma dai duk da ba cikin mawdu'i bane kawai dai wannan kare zama ta akhir albayani a waqt alhaja duk da ta akhir albayani ila waqt alhaja wannan shi ja'izi ne amma an waqt alhaja shine ne
ne ba ga wannan magana jama'a zamu da kiyaye na karshe saboda sai ya kamata ya muna addu'a sosai ya zama fidawo kuma kowa yayi ready addu'an da sai zai gwada mana zuwa ga kowa kai da kake kallo ba za ka rasa mamata a gidanka ba sai da ke kallo mu sai da ke muna magana shi kan kansa yana da mamaci mamata mamaci kuma da zai musu addu'a ni da nake zaune a nan wallahi ina da mamata ni ma da zai addu'a Allah sa albarkan baban mu Sheikh Ado Musa da yau muka zo muka zauna a nan ya shafe mu mu duka gaba daya bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam shi sa jama'a kaman kan da shi yake magana dan annabi wai in komi bai ishe ka wazi ba mutuwa kawai ya ishe ka wazi wallahi shi sa jama'a dan Allah ku bar mu cire komi ma da kuma kan da shi yake bayani ku duba haka ma har ya sa ya in touch malamin shi amma ka duba irin zance da yazo yi kuma mu mai da hankali akan abinda ya kawo mu anan shine janaiza makoki muke yi anan shi sa jama'a saboda Allah da Annabi kuma mu koma haka saboda anan nasha mun sha muna karatu sai kaga azo ana bada hujja irin wanga abu ya taba afkuwa lokacin da aka zo ake ba mu hujja mu ba mu witness ba amma albarkacin ya taba faruwa ya sa yanzu duniya kowa ya sani lokacin wai da Sheikh Jafar ya wafati Sheikh Jafar ya bar duniya ko ba haka ba an zo nan ake magana cewa wai Sheikh Dahir Bauchi yayi masa sheda ya masu gaisuwa yayi musu jana'iza a haka to kaga wannan shine musulunci shine sunna kaga Sheikh Dahir Bauchi ya cire duk ababun da ke sakali bimana sakali bambancin akida amma yayi musu gaisuwa na musulunci kisa jama'a dan Allah dan Annabi kuma wannan abin da ya faru tsakanin Sheikh Dahir Bauchi da Sheikh Jafar ina gani shi yake maimaita kansa a yau tunda shayin mu na gaba yana wazi yana karatu akan haka don Allah kuma mu shigala a haka kamu kawo abin in dai an zo fagen daga lokacin da ake daga wannan daban amma yanzu kuma hankalin mu shigala haka kisa jama'a zamu da kira na karshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola na'am kola ya sunan karge na yake magana
na dosu anaisha anaisha ni ne
kawai haskwa masha Allah
sunana Abubakar Atik suna kira daga Ghana
Malam Abubakar Atik daga Ghana to kana tare da Sheikh Munir Adam Koza akan wannan layi
na yi mai fata alkhairi sai ji ina mai fata
jiraji yana amsawa
Allah ya kuma Allah ya ji kai
ah ni ah ni
don kada bibiyan Sheikh Nasir Ado Musa, wallahi muna karatu ni malami na kenan Sheikh Nasir Ado Musa.
Na'am.
Malami na kenan kuma ni ke karatu wurin shi. Ma albarkacin baban shi kenan mu muka samu wannan hamuwa muka fara karatu.
Haka ne?
Haka mu sai mu ce mu ga launi wannan ilimi Allah ya samu ma ya shafe mu.
Haka ne?
Ina da niyyar kai mai ziyara kenan amma Allah bai nufa ba Allah ya kaga
rayuwa.
Muna da yin kowa muna yin dukkan musulmin duniya ta'aziyyar wannan shiri namu da Allah ya kaga rayuwa. Allah ya fi masa Allah ya fi makura kuransa duka Allah ya mai tsama.
Amin.
Kuma da muka saura Allah ya samu cika da imani.
Amin. Amin.
Iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya kuma Ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya fi mu.
Amin. Mun gode. Allah sakar alkhairi. Allah sakar. To, jama'a kowa yayi niyya yayi ready sai zai mana taliki ya kuma mana addu'a yayi masa addu'a yayi ma kowa addu'a. To muna tare da kai sai.
To alhamdulillah kusan duk abinda ya kamata mu fada Jalalin shi kan ba abinda zamu iya faɗa duka bane abinda zamu iya faɗa nake ba duk abinda ya kamata a faɗa ba duk abinda zamu iya faɗa mun faɗa tare da cewa ba karewa zai yi ba fatan mu dai guda biyu su shi sun riga sun gama hidiman su sun yi aikin da aka dora su kuma sun tafi muna fatan Allah ya amsa duk abinda suka yi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ikhlasin da ke cikin zuciyarsu muna roƙon Allah ya arzuta mu da irin wannan hidiman da suka yi a cikin janarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar da Sheikh Sahir ya faɗa ke da mai kyau an taɓa faɗin mummunan magana wa mahaifin manzon Allah shi ya kwana yana kuka wannan in yayi nuni zuwa ga wani abu mafi girman abin da yake nuni zuwa ga shi ne soyayya da sunnar Rasulullahi to muna roƙon Allah wannan soyayyar da manzon Allah Allah ya sa ya gance yanzu ma na san ya ganta mu kuma muna fatan Allah ya arzuta mu da irin wannan albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam
abu na biyu shine su irin waɗannan salihan bayan Allah da suka yi rayuwa amfanin maimaita tarihin su fa shine dan ayi koyi dan haka jajircewa shehi wurin neman ilimi da kuma yadda yazo ya rika bayar da ilimin tare da kyautace dabi'u da iya zama da kowa to ba faɗa muka yi ba dan mu yabi shehi ya ji dadi to yana ma ina balle ake ya ji dadin misali kai mun faɗa ne dan mu dawo da rayuwar shi yanzu gashi ya wuce alkhairi yaban alkhairi yana ta mulki kuma kaman yanda ina zato malam Sani Abubakar ne ko shi Sheikh Sahir ne wani su ya faɗi a janaiza biyu da aka wuce gaban sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ita aya da aka gitta sabai ne fada ku da shi sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji ana taya banki ana fadan alkhairi akan shi sai ji sai wajabat bayan nan aka wuce da wani shi ma sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ji ana ta fadin maganganu marasa kyau akan shi shi ma manzo Allah sai ta yi wajabat ma'ana an tambaye shi ma'anan wajabar wajabat din nan sai ta yi wancan da aka yaban alkhairi akan shi alkhairin ya tabbata akan shi zai same shi lahira wanda da aka yi mummunan zance akan shi mummunan zancen nan ya shine shedar da ta tabbata akan shi a lahira dan haka yau ga shehi ya zuce alkhairi ake ta faɗa akan shi to wai kin yanzu da ba alkhairin yayi ba za a faɗa alkhairin ne za a faɗa dan idan mutum ta halin shi za a faɗa to tunda ya wuce aka faɗa alkhairi to alkhairi yayi to kuma yanzu sai mu dauko wancan hadisin na manzo Allah sai wajabat duk abin da aka faɗa na alkhairi akan shi ya tabbata akan shi to me hakan ke nufi mu ma mu yi alkhairi yanzu in tambaye kaina ni munir yau in na mutu me mutane za su faɗa a kaina idan na san za su ji dadi su yi murna wani mugun mutum ya mutu to in yi maza in canza abin da nake yi musu nan dan kar in mutu sai mugu ya mutu
Allahu akbar
in na san cewa in na mutu za su ce Allah sarki wani mutumin kirki ya mutu sai dai yan kusakure can da can Allah ya masa jamar wannan kusakuren to in yi kokari abin da nake yin nan za su ce mutumin kirki ya mutu in linka shi shi ne darasi mafi girma da irin tarihin salihan bayin nan yake son isarwa zuwa gare mu muna fata dabi'un shi Allah ya gadar mana da irin waɗannan dabi'u na dagewa cikin neman ilimi soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dare ba rana wajen bayar da ilimi da kuma kyakkyawar mu'amala da zamantakewa Allah ya gadar mana da wannan sirri na shirin gaba ki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙo mu karanta mishi hadiya wannan abu da zamu karanta tunda alkhairi ne ayoyin alqur'ani ne da salatin manzo Allah Allah yana bada lada to mu kudurce ladar wannan da iya ta wannan abin da zamu karanta Allah ya ba mu ko to za mu iya ke kuɗa kayan mu to mun yi hadiya zuwa ga ruhin shi shine ma'anar hadiyar nan da ake ta ko bidai yau idan Allah ya baka dala 100,000 sai ka dauka ka bayar mata bayu ba
sabayu
ne ka bayar to yanzu abin da muka karanta tunda muka karanta mu za a ba ladan sai muka ce to Allah abai mu take ado shine ma'anar fidai da ake ta ko hadiyar abin da an karanta to zamu karanta fatiha daya mu karanta qul huwallahu 11 da bismillah mu karanta ayatul kursi 10 fatihi 10 wanda baya salatin fatihi yayi salatin annabi ko wani iri 10 wato fatiha daya qul huwallahu 11 da bismillah ayatul kursi 10 salatin fatihi 10 ko kowanne salatin manzo Allah da zaka karanta ka karanta hadiya zuwa ga ruhin shaka ado Allah ya jaddada masa rahama muna kowa kuma har waɗanda nan gaba za su saurara dan Allah muna roƙo su masu karanta hadiyar zuwa ga shi ba wai dole sai wanda suke tare da mu yanzu bismillahir rahmanir rahim Allahu subhanahu wa ta'ala yalid wa yulid اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ان كان محسنا فزد في ايمانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجزه العذاب اللهم اجزه من فتنه القبر واجزه من عذاب جهنم اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقك وحق والدينا واغفر لوالدينا ما ضيعوا من حقك وحق والدينا واغفر لوالدينا الى بركه الاسلام اللهم هب لنا نظرا الى وجهك الكريم وعلنا جنة الفردوس وعلنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم في مكانكم عند مريض مكتئب اللهم اغفر لخيرنا ميتنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وانثانا وحورنا وعبدنا وحاجرنا وغائبنا وطائنا وآتينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أخرجنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وكرمنا وإياي أمو فاتحة آية قل هو الله أكو صلاة الفاتحة أكو زيوه هدية زواج روحي إياي أمو فباكي يا الله يا كيلادا زواج ريسو ولن تكي رسوات كنت الله يا كيلادا غريسا حسوك أبو رسو وأنا أشكر أيكم ما منا فاتن الله يسامو ربنا سولاجيا الله يكتب بس الإيماني ده إيمان مجاورتي يا رب ما زال الله عليه وسلم لا رب الله
Allah ya kiyaye ku musayi Fatiha salati fati
amin salamu alhamdulillah ya sanu da ya sanu salatin tun fati lana biha abawa wa ba shi ayyukan dan kanu da ku biha anna abawa shurur wa ta'sir min zalakin ربنا ما بها جميع الهوائج الى اطلاق في جهه سيدنا محمد من الفاتح لجميع اخلاقي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يبارك فيك السلام عليكم
من غودي الله يساك الله يساك الله يساك من غودي تو جماعه ان شاء الله ان الله يكرمه غوبه منا تاري دا شيخ عبد الفتاح ثاني التجاني da shi za a yi zamu wannan zanaiza Allah ya kai mu gobe Sheikh Abdul Fattah Sani Tijani zamu zama da shi bayan haka yau zuwa anjima nan da minti 5 kawai zamu ba kanmu zamu zo mu zauna zaman da za a yi tsakanin mu da Sheikh Sidi Bashir akan wangana kiran shi advice zuwa ga Dr. Jali Jalimbo akan iyaye na Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ne zuwa ga shininki biyar daidai za mu zo mu zauna akan haka in Allah su ya yarda abin da yasa ma nake minti biyar saboda zan yi sallah kenan sallah ya kai zan yi sallah sai bayan na gama sallah za mu hauke insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu